This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Noma, Dalon, Niya da kuma murya Arewa. Haka kuma masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com ko kuma sashenhausa.com a duk lokacin da suka so. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu din Maladan Ibrahim a yau ne tare da Usman Kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa hukumar bada agaji ta gaggawa ta yaba da gudunmuwar da ƙasar Amurka ta bayar ga waɗanda harin Boko Haram ya ɗaiɗaita salin nan. Mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Hayr layo muna ɗauke da wato labarin da ya ɗauke hankulan jaridun Arewacin Najeriya. Kana mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To tare da salama ga cikakkun labaran. Yan sandan kasar Italiya tare da na kasar Faransa da ke kan iyakoki sun farraka gomiyar mutanen da suka yi sansanin kwanaki a garin Bintimigla da nufin kutsawa cikin kasashen Turai. Wasu daga cikin mutanen sun yi gardama ga yan sanda ta hanyar kafewa a jikin allunan kan hanya. Wasunsu kuma suka arce suka tsallaka cikin duwatsu. Wani ɗan ƙasar Sudan ya faɗa wa 'yan jarida a fusace cewa su fa ba dabbobi ba ne da ake musu korar kare. Ya ce su sun shigo ne domin neman mafaka, sannan kuma sun san su baƙaƙe ne 'yan Afirka, amma fa su bil'adama ne. Taron da ministocin kungiyar tarayyar Turai suka so su yi a garin Luxembourg a jiya Talata ya ci tura. Sun so yin taron ne don sanin makomar ko za a iya taimakawa a ɗauki nauyin bakin hauren sama da guda 100,000 da suka kutsa cikin Turai a shekarar nan kadai daga kasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka sakamakon matsalar yaki da kuma talauci. Kasar Italiya dai ta yi barazanar bawa bakin bizar wucin gadi da za su iya yin amfani da ita wurin fantsama cikin kasashen Turai da suke bukata.
Sakataren harkokin Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya damu matuka ainihin da tabbacin da wata kotu ta kasar Masar ta bada na yankewa bararren shugaban kasar Muhammad Morsi da wasu fiye da 90 hukuncin kisa bisa alaka da balla gidan yarin da jama'a suka yi a shekarar 2011. Sakataren ya bayyana haka ne ta hanyar sanarwar da ya sanya wa hannu da cewa Majalisar Dinkin Duniya ba ta amince da amfani da hukuncin kisa ba ta kowane hali. Ban Ki-moon ya yi kira ga hukumomin Misra da su baiwa waɗanda ake zargi damar amfana da shari'ar adalci da 'yancin sauraron kara na bai ɗaya. Amurka ma ta bayyana damuwarta da wannan hukuncin kisan. Kakakin fadan gwamnatin Amurka George Ennis ya ce Amurka na ganin wannan hukunci ba a matsayin mai sabawa darajojin kasashen duniya ba ne. Haka ma zai gurɓata da tutuwan 'yan ƙasar da Masar da kowa ke muradin gani. Hukuncin kisan dai ya haɗa da shugaban ƙungiyar Muslim Brother Muhammad Badi da kuma hukuncin ɗaurin rai da rai ga wasu shugabannin. Hukuncin dai ya ba su damar ɗaukar ƙara.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A jiya Talata, kungiyar 'yan ta'addar Al-Qa'ida sun sanar da mutuwar ɗaya daga cikin shugabanninsu kuma mataimakin shugaban reshen su da ke yankin Larabawa a Yemen mai suna Nasir Al-Hushaishi a sakamakon ruwan wutar da jirgin saman Amurka marar matuƙi ya yi a jiya a Mukalla da ke kudu maso arewa na gabar tekun da ke birnin. Ya ce kashe shi Nasir ɗin ya faru ne sakamakon wannan hari. Sun bayyana sunan Al-Qasim Al-Raimi a matsayin wanda zai gaji sabon shugaban da ya mutu din a yankin na Larabawa. Wani mai fashin bakin al'amura Musa Shitewi ya ce duk da yake idan an kashe ɗaya daga cikin shugabannin Al-Qa'ida suna kawo magaji ko kuma makofin wannan shugaba, to wannan harin da kuma mutuwar shi Nasir din ba karamin abu ne ga su Al-Qa'ida ba kuma koma baya. Al-Raimi ya kara da cewa hakan da aka yi shine ya karya kuma zai ci gaba da karya lagonsu. Sannan kuma Al-Raimi ya ce wannan da aka kashe da aka nada din shine wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka balle gidan yari a shekarar 2006 a garin Sana'a a Yemen, wanda kuma a remidin shine ya jagoranci haka din kamar yadda suka bayyana. Sannan har a lokacin membobin kungiyar na alƙaida guda 23 suka tsire.
Mayakan kurdawa a arewacin Siriya sun ce sun kwace ikon binnin kan iyakar da aka yadda ta nan ne mashigar mayakan kungiyar ISIL da kuma yan jigilarsu daga ƙasar Turkiya. A jiya Talata ne dai suka daga tutarsu a binnin Tal Abyad bayan sun yi ruwan wuta da ta sama tare da haɗin gwiwar sojojin masu yakar yan ISIS ƙarƙashin jagorancin sojojin Amurka. Ofishin tsaro na Pentagon a Amurka ya ce duk da cewa garin na Tal Abyad yana fuskantar barazanar yan ta'adda, to amma sojojin da ke yakarsu na iyakar ƙoƙarinsu don hana yan ISIS ɗin kutsawa ta kan iyakar garin. Biyar daga cikin sojojin rukunin ƙasashen taron dangin yakar yan ISIS ɗin da Amurka ce jagoranta sun yi lugudan wuta jiya ta sama a Syrian, inji ofishin na Pentagon. Labaran duniya kenan kuka saurara. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya tattauna da shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Borno Alhaji Grame Teran akan gudunmawar da Amurka ta bayar domin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da ma waɗanda suka raba da matsugunninsu, inda Haruna ya fara tambayarsa ko yaya suka ji da wannan gudunmawar.
Wato gaskiya muna matukar farin ciki da godiya ga abin da gwamnatin kasar Amurka ta yi domin a tallafa mutanen Najeriya baki daya, musamman ma jihohi guda uku wanda wannan rigima da hargitsi ta shafa na Boko Haram. Jihar Adamawa da Borno da Yobe an ba su kimanin dala miliyan 10 da ɗan sama. To wannan abu ne wanda dama muke nema da jimawa, mun kira sauran kasashe dama tun ba yau ba domin a zo a agaza wannan kasa tamu da kuma jihohinmu, musamman ma Borno ita ce kasa, ita ce jiha wadda ta fi shan wahala a cikin wannan al'amarin rashin tsaro. To muna godiya ma gwamnatin Amurka, kuma muna kira da sauran kasashe su yi koyi da abin da gwamnatin Amurka ta yi, ba ma sauran kasashe kadai ba, da mutane kungiyoyi na zaman kansu wanda ba na gwamnati ba, da kuma dukkanin mutanen kirki da kuma kungiyar agaji na duniya gaba daya, muna gayyatar su zo nan jihar Borno. Borno tana bukatar agajin su. Muna da kimanin mutane 120 da yan kai wanda suke kebe a sassani wanda daban-daban gwamnati ta kebe su a wurare kusan 13, kuma muna da kananan hukumomi kusan 22 a ciki. To kowanne karamin hukuma muna mu'amala da ita a cikin wannan sassa da aka kebe a matsayin camp na zaman kanta.
Na kare ya kike ji wannan tallafi da ita kasashen Turai suka bayar zai zaga kuma ba sare da an samu matsala ba, da musamman ma waɗanda aka kebe wannan kudade daga su.
In Allah ya raba za a samu matsala ba, saboda dalili kuwa su mutanen Amerika kwanaki sun zo, mun zo na da su, mun tattauna da su, kuma mun kewe da su, sun ga abun da idon su. To kuma na tabbata kungiyar Amerika ba ya taba da kudi ne haka kawai ta yi baya ta zanna ba, sai ta tabbata abun da ta bada wannan kudin an kebe domin su, dole su an cimma manufan su, kuma tare da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da kuma su kungiyar za mu yi aiki tare, mu tabbata ya isa zuwa ga inda mutanen da aka ba su da dama. In Allah ya dauko abun ta faɗa da za mu doke su, kuma za mu ci gaba da yinta.
To Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Allah karimun gani rahimu, shi yayi dare janna shi yayi rana, ai dan adam mai wuyan gane hali, bin adam mai wuyan gane hali. Mutanen mutum ya kan muna nama, mutanen mutum kay anan mutun ne yakan furgita ne yamaron mutun ne yakan gingida ne yamaron mutun ne yakan maguza ne sha'anan mutun to ikan ba ne haushi wata nan mutun to ikan da dada mun Hababin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi adam mai wuya gane hali
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu mu ana agogo ce karfe 3:11 daidai na tsakar dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kace mu je mu karbi kudin wa check ne a envelope RFI shine muka ce mu ba za mu karba ba sai mun ga voucher inuna mana cewa wada su mu bi kaida kawai na gwamnati ba sun tona asiri yawa ni ko ban karba ba
cewa wasu sun karbi kudi mutum daya ne ya karba wani direban tifa kuma naira 27,000 suka bashi kuma in za a yi magana kan lissafin kudaden da suka ce 55,550 miliyan 13 ne da 750 mu kuma sun ba mu miliyan 3 kasa da shi dukan mu saura miliyan 15,185 shi kuma akan filin waye aka aje wannan wasu maganganu ne wanda ba mu gane ba
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya, babban sakatare na ma'aikatar ƙasa da Safiyo ta jihar Bauchi da daraktan filaye na wannan ma'aikata sun bayyana mana hujjojin da suka sa aka shirye biyan ƙasa da naira miliyan 3 ga wasu mutanen da suka mallaki fiye da rabin wasu filaye da aka ware kuɗi har fiye da naira miliyan 31 domin a biya diyya. A shirin na makon jiya, Babban sakataren ya faɗa cewar an ɗauki matakan warware wannan sabanin kuma abin ya zo ga ƙarshe domin har an biya wasu daga cikin su. Mutanen da ke wannan korafi sun ce wannan maganar ba gaskiya bace domin kuwa lalle an kira wani guda daga cikin su aka ce masa su yi hakuri su karbi wannan kuɗi sai kuma su rubuto takardar neman ƙari domin su jami'an gwamnatin su bi musu sawu. Yau za mu ji ta bakin waɗannan mutane na ƙauyen Firo da ke ƙasar Ganjuwa a jihar Bauchi waɗanda aka karbi filayen nasu domin faɗaɗa makarantar koyon harbe-harbe na jami'an tsaron cikin gida ta SSS. Bari mu faro da kakakinsu Buhari Ibrahim Bello wanda ya ce lallai an kira ɗaya daga cikin masu filayen da suka ƙi yarda da kuɗin da aka ba su a ɓoye a cikin ambulan domin a tattauna da shi.
Shi Rabiu Abdulkarim ɗaya daga cikinmu ya zo ya gaya mana cewa director na SS ya zo har gida ya gayyace shi cewa akwai wani zama da suka kira dangane da wannan maganan biyan kuɗi tunda harkan ya shiga media. Sannan sun je sun zauna sun tattauna
da su da suwa suka zauna.
Sun zauna da mutanen Ministry of Land, su Farmer Secretary, Director da shauransu, da kuma Director na SSS da shauran cabinet dinsa shi ma. Sun tattauna akan cewa abinda suka lura akan harkan biyan shine kudin da aka bamu yayi kadan. Amma abinda suke so da shi ya yadda da wannan rabo din mu karbi naira miliyan 2 da wani abu da ake magana, amma mu rubuto a rubuce su za su bi mana sawu har Abuja a ƙara mana darajar filaya. To da yazo mana da wannan sakamako sai nace meeting din da aka yi ta yi da ni baya ma sun gaya mun haka ba mu aminta ba. Indai adalci za su mana su raba mana kudin dangane da yawan filin kowa iya yawan kudin da za su bashi. In akwai wani ƙarin kuɗin da da a samu sai a ƙaro a zo a raba mana tare gaba daya, amma ba a sallami mutum daya ba da kuɗi gaba daya, mu kuma a bamu wani kuɗin da ya saba da hankali a ce wai daga baya za a je a nemo ƙarin kuɗi.
Kana maganar matan nan ne, ita an ce filayenta ta yanyanka ne ta sayar da shi, kuma yanda yake ta sayar haka aka mayar mata da kuɗin ta wato 55,500.
Eh to wannan wani magana ne kawai ake ta faɗa don neman kare kai, saboda matan da ake magana ta sayi gona opposite da inda wato SS din suka dauka namu a hannuna, ta hannun sarki ta biyo ta sayi gunda alƙawarin da ta daga wanda ta sayar musu a gun SS din nan ta maida su tsallake. Bayan nan kuma muna da kofin takaddu waɗanda suka sassai filayen, abinda suka sayi fili a wurin ta 45,000 ne, amma ba shine abun da ya dame mu ba ma. Mu ma mun yanka filin mu, dan lokacin da muka yanka Director SS ma ya zo saya, yasa muka dauko wani daga tsallake muka dawo da shi bangaren SS, shi kuma ya koma can ya sayi filin. Mu abinda suka gaya mana doka na tsarin land baya biyan fili plot by plot, yana biyan fili ne in hectares. Don haka mu yi hakuri kudin bishiyoyin mu shine dai zama mafi daraja a filin mu, kuma in aka je za a yi mana abun da ya kamata da a zo a bamu kudin mu. To da kudi ya fito ne kuma ake ta shirya mana wasu abubuwa da bamu gane ba, na cin karfi da bude ido, shine bamu aminta da wannan ba, muke bin duka hanyoyin da ya dace.
Yanzu wannan batu da aka zauna ai an ce ku je ku rubuto, me yasa ba ku rubuta ba?
Dama ba mu muka rubuta kudaden da muke bukata a biya mu a wannan wuri ba, su suka rubuta suka kaiwa gwamnati, gwamnati kuma ta yi approving a biya mu. Yanzu su ce mu mu rubuto, wannan wani abu ne daban. Inda har za mu rubuto sai a ce mu yi cinikin wurin, nawa kuka saya nawa za ku sayar. Amma bacin a ce mu yi rubutu, wannan wata dabara ne ake so a yi mana ta yan boko kawai. In muka kawo complaint a ajiye mu, gashi an samu canjin gwamnati da shauransu, kudin da yake kasa shine muke bukata a raba based on percentage. In kana da kashi 60 a baka kashi 60 na kudi, in kana da kashi 30 a baka kashi 30 na kudi, dangane da maganan da kuma shi sakataren Ministry of Land yake magana cewa wasu sun karbi kudi, mutum ɗaya ne ya karba wani direban tifa kuma naira 27,000 suka bashi, saboda sunan mutum biyar ne kawai waɗanda suke da mallakan filin, shine Fatima Abdullahi, Rabiu Abdulkarim baban godi, Shamaki Abubakar, Sale Musa tare da shi wancan direban tifa din sai Murtala Abubakar. Bayan nan babu wani wanda yazo ya karbi bauchi a kudi. Kuma in za a yi magana kan lissafin kudaden da suka ce 55,500 miliyan 13 ne da 750, mu kuma sun ba mu miliyan 3 kasa da shi dukan mu, saura miliyan 15 da 185 shi kuma akan filin waye aka aje. Wannan wasu maganganu ne wanda ba mu gane ba.
Biyu daga cikin mutanen na ƙauyen Firo da suka mallaki waɗannan filaye ma sun yi magana da mu akan wannan al'amarin.
Sunana Shamaki Abubakar Firo.
Ya mallakan filin kan ke waje?
Filin na sarewa ne, ni ba sai nayi ba, mallaka na ne.
Yana da fadin hektar nawa?
Ya kai kusan hektar 1.
To an ce nawa za a biya ka?
A'a, ba su gaya mun kuɗi ba. Sai dai lokacin da suka zo suka kira mu, sun bukaci mu je mu karɓi kuɗin check ne a envelope a rufe. Shi ne muka ce mu ba za mu karɓa ba sai mun ga bauta. A nan wancan lokacin suka yi nuna mana cewa ba da su mu bi ka'ida kawai na gwamnati ba sun tona asiri. Yawa ni ko ban karɓa ba.
Saboda haka kai bukatanka a ƙara ma kuɗin ne ko kuma dai me kake so?
Kai bukata na yanda a bi ka'ida, yanda filin kowa yake, da so shine samu a biya yadda hakkin kowa yake, a raba kamar yadda doka ya tanadar.
nawa ne haƙƙin?
A'a, ni ba zan iya sanin su ma'aikatan kasa da su su suka san ainihin kowane hekta su suka san darajar kuɗin sa. Yawa.
To sun hada ku dukkan ku sun ba ku
miliyan 2 suka bayar da 300,000 da wani abu. Alhali kuma kuɗin filin nan naira miliyan 31 ne da 935,000. Aka dauki miliyan 2 daga ciki da 350,000 aka ce za a ba mu. A hali kuma namu yafi ne na abokin magana mu abin nan filin.
Wataƙila somintaɓi ne suka ba ku, ba wai kusan kuɗin ba ne gabaki ɗaya.
Ba su yi wannan bayanin ba.
To kai fa?
Salim Musa mutumin filo.
To kai kuma ya batun ka yake a kan filin?
Fili na dai sarewa ne da kaina, na fi shekara 35 ina noma wannan guri.
Kamar filin ka yana da faɗin hekta nan?
Ya kai kamar hekta 2 da kaɗan abin da gurin nawa yake da shi.
To me kake buƙata?
Ina buƙata gwamnati ta abu tsari yadda ya dace yadda za a biya mu ɗin.
Ka ta zuwa zaman da aka yi domin ku fahimci juna tsakaninku da ita ma'aikatar filaye?
Ni ba su taɓa gayyata na ba. Ni kan ba su taɓa gayyata na ba.
Amma kana da sanin batun maganan biyan kuɗi?
Ina da sanin cewa sun ce za su biya mu, to kuma a wajen biya ɗin ne kuma ya zama cewa gaskiya muna buƙatan su biya mu gwargwadon yadda gwamnati ta tsara abin yadda ya kamata.
To kana cikin wanda yake kuke kalubalantar wannan batu a kotu?
Kwarai, ina ɗaya daga ciki.
Ka taɓa zuwa zaman kotu?
Na taɓa zuwa.
To mutanen na ƙauyen Fura dai sun ce a yanzu kotun da ke bin bahasin wani al'amari ita ce babbar fata a gare su cewar za a musu adalci, sai kuma masu bin kadin wannan batu kamar wannan fili na ciki da gaskiya. A madadin Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka ga wannan shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya.
To madalla, mun zo ga shirinmu na jaridun da suka ɗauke hankulan arewacin Najeriya tare da Mustapha Nasir Batsari.
Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Blueprint da babban labarinta da ke bayyana dalilin da ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai bayyana sunayen ministocinsa ba. Jaridar ta ambato Buharin a ƙasar Afirka ta Kudu, yana cewa yana jiran rahoton kwamitin karɓar mulki ne shi ya sa bai sanar da sabbin ministocinsa ba domin gudun yin kuskure. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta ba da labarin wani ɗan ƙunar baƙin waki da ya kashe mutane 10 tare da jikkata wasu 22 a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Wannan al'amari dai da jaridar ta ce an yi imanin mambobin ƙungiyar Boko Haram ne suka aikata ya faru ne a cikin garin Fataskum da ke cikin jihar ta Yobe. To ita ma dai jaridar Daily Trust da batun harin bama-baman ne ta yi babban labarinta, inda ta ce ƙungiyar Boko Haram ta kai hari a ƙasar Chadi da Najeriya da kuma ƙasar Kamaru. Jaridar ta ce mutane 40 ne da suka hada da mutane 4 da ake zaton maharan Boko Haram ne aka kashe a wasu hare-haren bama-bamai a lokuta daban-daban da aka kai a ƙasashen Chadi, Najeriya da kuma ƙasar Kamaru a ranar Litinin ɗin nan da ta gabata. A can cikin jaridar Leadership kuwa ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da kalaman tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido, inda ya ce a shirye yake ya mutunta gayyatar da hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa wato EFCC game da zargin ɓata wasu dukiyoyin ƙasa a lokacin da yake gwamnan jihar ta Jigawa. Jaridar ta Leadership ɗin dai ta ce Sule Lamidon yana amsa tambayoyin manema labarai ne a lokacin dawowarsa daga ƙasashen ƙetare a ranar Litinin ɗin nan da ta gabata. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Leadership ta ba da labarin cewa ƙasar Amurka ta ba da gudunmuwar dalar Amurka miliyan 5,000,000 domin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna yadda wani sojan Najeriya ya harbi wani direban trailer saboda naira 500 a jihar Kaduna. Jaridar ta ce lamarin ya faru ne akan hanyar Kaduna zuwa Zaria, kuma hakan ya haddasa cinkoson motoci a hanyar. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora, Kampala, malamin durin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da kudade da aka ce za a baiwa ƴan majalisar dattijai da na wakilai domin su yi dinki da sauran abubuwan da ika mata. To wannan kudi da aka ce kowane dan majalisar dattijai zai karbi naira miliyan 21, shi kuma takwarasa na majalisar wakilai zai karbi miliyan 17. To ƴan majalisar Najeriya, ku dubi halin da al'umma ku suke ciki, ku tausaya musu. Kun dai ga irin wakacika tashi da aka yi da bitar malin jihohi da bitar malin gwamnatin tarayya, hatta kudin Najeriya da ike foreign reserve mutanen nan sun kwashe shi, sun yi harkar zabe. To dan Allah dan Annabi, a matsayin su na mafi yawa ba kudi suka bai al'umma ba suka zabe su, to su kallaci halin da kasar su take ciki, su tausaya al'umma. Wannan kudi da aka ce za su karba, to su dawo baya su karba abin da ya dace domin ci gaban kasar su da al'ummar ta. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora, Kampala, malamin durin jihar Jigawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Isa Fauci a tsararren shaga da jihar Sokoto, mazauni unguwar Idera ba Lagos. Ina son in ba da ra'ayina game da ƴan majalisar wakilai da na dattawan Najeriya da su sani cewa waɗannan kuɗin da suka keɓewa kansu, to duk ɗan majalisar da ya anshi waɗannan kuɗin sai ya dawo jiharsa ya zauna can Abuja, don wallahi ba za mu yafe ba wannan zaluncin da mai ya kama. Al'umma na cikin matsala, muna cikin fatara da bala'i da musifa kala-kala. Ga Azumi ya gabato, wani bai da ma abun da zai ci, wani ma na neman abun da zai yi goda baki. Ku tashi ku keɓe mu kawo nan ku waɗannan makudan kuɗi, akalla duk kowane ɗan majalisar zai ansu kusan miliyan 17. Wannan zaluncin da mai ya kama, gaskiya ba za mu lamunce ma wannan ba. Kuma muna kira da mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da ya tsoma bakin shi dumu-dumu.
To madalla, kafin mu kammala kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
‘Yan sandan ƙasar Italiya tare da na ƙasar Faransa da ke kan iyakoki sun farraka mutane da dama wanda suke ƙoƙarin kutsawa cikin ƙasashen Turai a wani wuri da ake kira Ventimiglia, wanda kuma wasu daga cikin mutanen sun yi gardama ta hanyar riƙe ababa ko kuma allunan kan hanya, wasu su kuma suka arce zuwa tsakanin duwatsu, wanda kuma a haka ne wani fusatacce ko kuma wanda yake cikin jin haushi yake gaya ma 'yan jarida cewa shi daga ƙasar Sudan yake, kuma su ba dabbobi ba ne. Haka kuma sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce ya damu matuƙa da tabbacin da wata kotun ƙasar Masar ta bada na yankewa hambararren shugaban ƙasar Muhammad Morsi hukuncin kisa tare da wasu mutane fiye da guda 90, hukuncin da aka yanke sakamakon zargin cewa suna da hannu wajen ɓalla ko kuma harzuƙa jama'a da suka ɓalle gidan yari a shekarar 2011.
To masu sauraro, nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima da la'asar, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ta ciko har da shirin nan na himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Usman Kabara da ya taya ni gabatarwa, da Cubahiro Diodone wanda ya bada umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Charles, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.